bana ahad ba tawatur duk wani malami wanda ya karanta jami'a ta dole ya san dai tawatur ya san shad ya san kuma ahad to saboda haka rasulunsa Allah ya ji kansa shahid ne sai dai wa'insu ɗan kaɗan wanda suke shirbe wanda suke ɗan kaɗan wanda suka ce a ga shahidi bane amma sai kuma ba su da dalilin amma dalilin ya nuna cewa shi shahid ne da wajibi na shari'a musulunci ya nuna haka sai ba zai ce ku nisa ba hatta ɗaya daga cikin makiyar sunna da bakinsa ya ce ashe wannan bayan Allah waliyi ne sai kaga tattara da wara kenan Allah ya gafarta masa to a yanzu haka Dr. Sani Rijiyar Lemo shi ya karbe kujerar malam su suna ganin in sun kashe Jafar kamar sun kashe sunna sai kaga Allah ya kawo da shi kuma ya tawala wansa cikin firdaus jannatin firdaus kuma wani zai je ba insha Allah kar su fasa kashewa mu kuma ba za a fasa sunnan ba insha Allah wallahi ko mu mutu ya shiga shi mu samu shahada akan addinin mu ko kuwa su bar mu mutu gaba da addinin sai ba su suna ganin kamar za su ci nasara ne wallahi wallahi mutuwar Malam Jafar Kano da nan garin kai Najeriya gaba ki ɗaya akwai mutane da yawa sun banci addini a sanadiyar sa wa'ansu na su su suna ganin kamar sun rage addini ne wallahi sai suka ƙara wa mukulunci ƙarfi mu da rashin da muka yi shi baya tare da amma wallahi yana cikin ni'ima Allah ya samu mu mu samu iri shahada na me muke ne ba wannan muke ne ba mutum da yana sallah a ranar juma'a sallan asuba yana karanta suratul yusuf a raka'ar biyu da kaga insha Allah wannan shine muke tsammani insha Allah aha saboda haka mun yi wa'in uwan mu kyakkyawan fata Allah ya bamu Allah ya bamu duka Allah ya taimake mu Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya kawo ƙasar mu zaman lafiya Allah ya kiyaye malaman mu kullum abinda muke maimaitawa kenan ba zai zama musulmi ya buɗe bakinsa ya ce za mu kashe malami ko malamin sunna wannan ba daidai ba ne kowace irin fahimta take da shi ba daidai ba ne wannan fahimta ce gurguwar fahimta ko fahimta ce irin ta fahimtar kiristoci wanda yake ba addinin musulunci ba shi yake ta saba cewa a kashe malamai masu da'awa amma wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma yana da'awa masoyin sunnar ma'aikatace kuma za ka dogara da shi za ka kashe ka ga wannan kuskure kuskure saboda haka duk wani wanda yake da wannan tunanin maza maza ya cire shi a kwakwalwarsa zaman mu a Najeriya zama ce wanda yake ga musulmi ga kafiri a cikin musulmi ga bidiyoyi ga shirki da shirkiya wannan sune a gabanmu da saboda haka ƴan uwa duk inda yake sunna yake mu ga muna gudu wannan shine a takaicen takaitawa don gudu da gabatar da malam zan ba da ne yawa kamar jiya yadda muka sanar a handset na gaya muku handset abu ne wanda yake da muhimmanci amma akwai sharrinsa akwai alherinsa saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi aiki da shi wajen alherinsa don Allah ɗan uwa ku kashe shi idan an gama karatu an yi sallah in ka bar wajen ibadanka sai ka kunna don Allah saboda haka mu girmamawa majalisin nan musamman muna cikin ɗakin Allah muna cikin majalisi saboda haka ƴan uwa musulmi mai amfani da wannan damar saboda haka za ga mutane su da dama za su ga wajen manya shugaban kasa ko gwamna ko wani babban mai matsayi ɗan aljin sa ce a kashe hasken to ta don ne ne ba za mu kashe ba kai mun zo wurin ibada ko da malam bai gabatar da kalma ɗaya ba zuwan ka nan daga gwangene gomari duk inda ka zo wallahi Allah zai baka lada Allah zai baka lada to saboda haka ƴan uwa musulmi ai alwara da hasken sannan kuma ka kulle shi ka sa shi aljihu mai kyau ka adana shi kamar shi ma wani bangare ne na kudi an hanta ko ta saba da aka kudi ke salamu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala atammani al akmalan ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man intaha janahajahum wa istanna bi sunnatihim ila an yalqa allah ta'ala fi yawmin la yanfa'u fihi malun wala banun إلا من أتى الله بكلم سليم وسلم تسليما كثيرا فيا هذه وجوه النيرة ويا أصحاب هذه وجوه النيرة وحييكم بتوحية إسلامية مرحبا بكم بمركز علي بن أبي طالب الإسلامي. مرحبا بكم بهذا المسجد الطيب المبارك. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة تلزوا أولا ما سلاتي من البركة أتيك بدا يسد ساقو من نسلنشي a karkashin risala ta jami'ar Madina al-Munawwara ta wajen ƴaƴanta da jikokinta da tattabakunninta ko an rasa dai daga cikin su fadilatul Sheikh Jafar Mahmud Adam to akwai Ja'farori da yawa suna nan suna tare da ku manhaji dai ne aka karantar da mu karantar da jama'a addini cikin zaman lafiya kokarin hada kan jama'a musulmai da ganarwa mutane addini a cikin hikima da ilimi wannan shine abin da jami'a ta gadar mana Allah ya mata albarka kuma Allah ya ba mu ikon isar da wannan sako da muke ta isarwa kullun yau da safiyar nan ban samu nayi sallar juma'a nan ba amma alhamdulillah wanda ya bada hutuba ka ce ni ne na bayar don kullun muna kokarin mu rayar da yara matasa mu ba su ilimi ko mun mutu ba mu nan to za a ce ai tamkar mawancan bai tafi ba za shi nan yana nan haka muke kokari dama duniya ba gidan da goma ba ne amma kafin ka bar duniya duk wannan hazaka da ilimi da karantar wanda kake kai kokari ka tada wasu mutane a bayanka shine abin da su malam da su mu duka haka muke ubangiji Allah ya taimake mu kan wannan alhamdulillah yau mun je mun bude masallacin juma'a a kauyen Bama wanda ake ce Iza tsakanin Bama da wannan kauyen akwai kilomitoci kamar kusan 20 haka ne akan karkara ne amma in ka je ka shiga jama'a da suka taru a masallacin ya nanka taron cikin masallacin nan wajen so biyar wallahi gurin in ka je sha'awa addinin musulunci wallahi za ta sake wato sa maka ainihin kuzari da kwazo na himma na ka tashi ka gabatar da wani abu addinin musulunci kuma juma'a su wannan ita ce juma'an farko kuma sai da aka bi irin hanyoyi da muke bi daga lawanin gurin bulaman gurin lawanin gurin hakimin gurin mai girma shehun Bama sai da ya bada izini ya rataba hannu ya yarda da jagorancin da shugabancinsa na je na bude wannan juma'a na mika wa limami da zaman lafiya da haɗin kai da komi ana addu'a ana murna aka fita aka bar gari kuma irin waɗannan shugabanninmu kullum muna cewa yi musu addu'a musamman kamar marigayi shehun Borno Allah ya gafarta masa irin jumuri da muka bude a wannan tsari a karkashin sa ya kai juma'a guda 30 kowanne ba wanda ya taka mana birki sai dai tambaya ne suke tsakanin akwai wasu masallatai ne a kusa ko babu wannan kuma ko musulunci bai yadda ba masallaci kusa da wannan masallaci aka bude microphone da lasika wancan ma haka wanne za a saurara ko musulunci bai yadda haka ba to duk irin sharuɗa da ka'idoji da suke bayarwa na a ga an tabbatar da abin da haɗin kai da yadda jama'a za su samu ci gaba to wannan shi sa shehu kullun shi ma in mun tuna shi muna masa addu'a Allah ya gafarta masa kuma wannan sabon shehu Alhaji Abubakar ibn Umar Al-Kalimi shi ma muna fata Allah ya masa jagoranci ya samu ci gaba da zaman lafiya da security a wannan zamanin sa wannan shine farin karantarwa na musulunci da muka zo da shi daga jami'ar Madina ba wai ka kyamaci jama'a ka kauratar da su ko kuma ka kafirtar da su ka nisance su ba mumini din da yake hakuri da jama'a yake daukan hakuri akan abin da yake gani ya gyara musu yafi akan mumini da yake guje musu ya gefe da su ya je yana ya bata su ko yana musu addu'a mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa kuka akan dausawa an dauka kamar zai gude baki ya musu addu'an Allah ya halakar da su da ya gude bakin sa yace ya Allah ka shirye da dausawa ya Allah ka shirye da su in za ka yi addu'a kada ka yi rowan addu'a ka yi addu'an kirki shugabanninka in sun gyaru kai ma za ka ji daɗin gyaruwa su da wannan gurinmu nan ka ta farin masallacin nan da kuke gani da wannan babban haraban nan mai girma gwamnan jihar Borno Senator Dr. Almadi Sharif shi ya gina wannan gurin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna lalle ne a faɗi gaskiya akan kowa duk mutumin da ya aikin alheri a faɗa dukkanmu ƴan uwa ne musulmai to wannan gurin shi ma yana daga cikin santocin musulunci nan gaba ba wannan shine zuwan malam farko ba insha Allah nan gaba ma zai sake zuwa kullum ko hukumar wannan masallaci a bude yake
ba san tan kabilanci bane wannan gurin, ba san ta ne na fakewa da business center bane, domin akwai wasu santoci za ce santa ne amma sai ya zama kamar business center ne. Wannan kamar irin masallacin indimirin da kun sani kullum ana karban irin wannan malamin fi sabilillah, ana saukar da su a taimaka duk wani abin da ya kamata don saboda fadakar da mutane addini. Wannan santa shi ma na cikin wannan tsohon wayannan santocin ne. Saboda haka kullum ko malam bayanan ko ma kullum ana marhaba da ku anan, kowane kabila kake kai dan wane musulmi, dan wandaka na musulunci ya hada mu. Ko hutuban yau da bana nan ma na sani akan wannan ne akai. Ayoyin da muka karanta na cikin suratul abin nan, na cikin abin nan Isha'i, shi ma kan wannan ne. Magariba shi ma duka haka suka kunsa. To saboda haka Allah ya tabbatar da haɗin kanmu na musulmai. Kuma a Dr. Fadilatul Sheikh Muhammad Al-Muhaddith Al-Imam Al-Muhadir to yanzu ya tafaddal mashkuran a cikin wannan dare mai albarka. Ana cewa a lakabinsa Dr. Muhammad Sani Rijal, yan wake cewa ba amma Rijal zuma ne yanzu insha Allah, saboda za a sa daga wannan in Allah ya da
Allah saboda a samu iska da Allah ya yi hakuri don ne cikin za su samu da baya a yi hakuri a zauna don a samu iska a cikin masallaci. Haka da masallaci sun da ta kama da wannan fa ne ce da na ai hada cikin da su da ta samu da su da cikin wata da wani ne
annan da kan kashi ne shi kada su yi ha jo wanda zai tambaya sai ya rubuta, amma da Allah ai tambayoyi masu ma'ana da wanda za su kawo
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعوا الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلت أبن بن شيبان دباتر والناس دباتر وأبو اللهم لا تؤاخذني بما يكون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. يقرا ابن دعم تابع الجيل من قال مثلا اكثر ابن يشهد الحركات الجهاديه في العصر الحاضر انجوي وابن بسكي مثلا الجهادي اولا الزامن mun yi shirfiɗa wajen bayanin tarihi ko wato asalin waɗannan ƙungiyoyi. Mun yi tsokaciya ta wasu gurare a duniya wanda yanzu musulmin duk duniya sun haɗu cewa akwai jihadi a wannan gurin. Jihadi ne ma'ana mansaɓi Falastini, mansaɓi Filistin ko Filistin mun faɗi Kashmir, haka nan da Iraki wadda ita bana faɗa ba a jiya, wanda a nan ma akwai mujahidu na waɗanda suke turjiya don ƙoƙarin tabbatarwa da musulmi hakkinsu a wannan ƙasar, da kuma ƙoƙarin fitar da sojoji waɗanda suka mamaye ƙasar, sojojin Amerika da waɗanda suke tawance da ita. Waɗannan gurare duk musulmi na ko'ina a duniya yanzu ya yi ittifaƙi a cewa suna da jihadin dafi. Banda wannan muka ɗauko tarihi na aljama'at aljihadiyya ko attanzimat aljihadiyya waɗanda aka kafa su a ƙasar Masar sojojin 1970 1970 abin da ya sama, da kuma waɗanda suka jagoranci waɗannan ƙungiyoyi da abubuwan da wannan jagorancin nasu ya haifar, wanda da dama daga cikin waɗanda muka ambato sunansu a jiya ƙungi matasa ne na farko, na biyu ɗan boko ne daga injiniya, sai likita, sai famasi, sai wanda yake abinda kawai aka sani a tarihin sa ɗan kasuwa ne, ba a san shi malami ba. Waɗannan su ne kusan suka yi ruwa da tsaki a da tun daga 1970 da ƙungiyoyin da suka kafa Tanzimul Jihad, Aljama'atul Islamiyya, har zuwa Jama'atul Takfir wal Hijra wanda sunansu na haƙiƙa Jama'atul Muslimina, to amma abinda aka fi sanin su da shi a ruwa gaba ɗaya Jama'atul Takfir wal Hijra. A jiya duk mun koro wannan tarihi da waɗanda suka halarci zaman jiya ko waɗanda suka ji kasa ɗin jiya sun ji abubuwan da muka faɗa dangane da wannan. Abin da ya rage ba mu faɗa ba shine waɗannan matasa waɗanda wasu dalilai suka sa har suka gefa kansu cikin waɗansu tunane-tunane da wasu aƙidu da kuma ɗaukar wani manhaji wanda ya saɓa wa manhajin Ahlus Sunna. Kun san Aljama'atul Islamiyya wacce muka faɗi cewa Umar Abdurrahman shi ne amir, shi ne shugabanta, wanda daga farkon Jama'atul Islamiyya ta fara Isma'il Tantawi wanda shi ne shugabanci ta lokacin da Karam Zuhdi ɗaya daga cikin wannan ƙungiya suka haɗu da wani mutum da ake kira Muhammad Abdulsalam Faraj, wanda shi kuma injiniya ne da yake koyarwa a jami'ar Sultanahmet. Abdulsalam Faraj ya nemi cewa ƴan Jama'atul Islamiyya maimakon abubuwan da suke yi na karantarwa, abubuwan da suke yi na wa'azuzzuka da yaɗa ilimi da taimakon musulmi, taimakon kai da kai, maimakon su tsaya a kan waɗannan, ya kamata su zo su kafa ƙungiya ta jihadi, ba wacce za ta tafi Falastin ba, ba wacce za ta tafi Kashmir ba, ko ta tafi Afghanistan, a'a wacce za ta yi jihadin a cikin Masar. Faraj Abdulsalam, Muhammad Abdulsalam Faraj ya nuna wa Karam Zuhdi cewa ya kamata a yi wannan, wani nan masa kuma farkon abinda za mu yi shi ne mu ga mun kashe shugaban ƙasa. Idan muka kashe shugaban ƙasa sai mu kafa gwamnati, idan muka kafa gwamnati kowa zai zama ya bi bayan. A lokacin shi Karam Zuhdi yake to wannan ra'ayin naka, sai na je na yi shawara da majalisar shura na Jama'atul Islamiyya. A wannan lokacin suka je suka yi mitin, aka ce to an yarda a haɗe da Tanzimul Jihad da su Aljama'atul Islamiyya su zama ƙungiya ɗaya, a zaɓen mata shugaba. Sai aka ce to a samu wani wanda jama'a suke girmamawa, wani malami wanda jama'a in yayi magana ana sauraron sa. Sai aka ce to a sa Umar Abdulrahman, wannan makaho wanda yanzu yake tsare a ƙasar Amerika. Sai aka sa shi a matsayin shugaba. A wannan lokacin da a karan farko tafiyar Jama'atul Islamiyya tafiya ce salafiyya, tafiya ce ta Ahlus Sunna, wanda layin da suke bi ya sha bamban da layin al-Ikhwanul Muslimun wanda muke bayanin su a jiya. Al-Ikhwanul Muslimun karkashin jagorancin Hassanul Banna su abinda suke bukata kawai musulmi, musulmi kawai a haɗu, ko ma wace aƙida kake kar a damu. wanda a lokacin ma har Shi'a suka tadaɗo suka shiga ƙarƙashinsa suka ɗauko wannan muguwar aƙidar ta At-Takrir haɗa kan sunna da Shi'a a kan azama abu ɗaya suka cusa cikin al'ummar musulmi a lokacin Hasanul Banna wanda jiya mun faɗa cewa ba malami ba ne wani matashi ne mai hama wanda yake da karsashi da kishi amma bai karatu na addini ya zama malami ba aure haka aka dunkule wannan abin aka ba shi ƙarƙashin wa ta sunu amma kuma ba bi habillahi ba aka ba shi wannan to saboda haka sai zaman al-ikhwanul muslimuna su kokarin su a takattu shi yasa zaka ji ya ce mu kungiyar mu jama'atun ce salafiyatun sufiya ba za a yi salafiya sufiya a ce sunna sunni sufi ko sunni shi'i shi'a shi'a sunni shi'a da zai yi ba sunni shi'a shi'a sufi saboda haka sun hanyar da suka kama daban ɗan jama'atul islamiyya farkon kafa ta nishaɗi ne na ɗalibai irin ƙungiyoyin ɗaliban da ka sani a jami'o'i farkon kafa ta yaya za a shigar da musulunci a cikin zukatan ɗalibai musamman a wancan lokacin da wasu aƙidu na turai musamman abin da ya shafi al-ishtirakiyya wato aƙidar gurguzu tana neman ta mamaye ƙasashen larabawa saboda haka matasan da wannan suka fara lokacin da suka gamu da al-muhandis injiniya Muhammad Abdulsalam Faraj sai ya ba su tunanin cewa ai ya kamata mu yi jihadi da haka su karanta zuwaje sai suka karɓi wannan a ƙarƙashin jagorancin shi Umar Abdulrahman shi ne ya zama jagora shugaba amma ta fuskar ilimi abinda za ka iya cewa da boko spiritual leader shi dai za a ji matsayinsa da sauransu amma wanda zai yi kanikancin tafiyar wanda shi ne shugaban majalisar shura ta gaba ɗaya shi ne Muhammad Abdulsalam Faraj shi wannan injiniya domin an samu saɓani da a tsakaninsu wasu suka ce su ba su yarda ba irin su abubuwan zumar ofita ne na soja da yake aiki a ɓangaren leƙen asiri don yana cikinsu kawai haka sai suka nuna ba su yarda Umar Abdulrahman ya zama shugaban tafiyar ba saboda makaho ne wannan kuma tafiya ce ta gwagwarmaya ta tada kura ya za a yi makaho ya jagoranci irin wannan tafiya saboda haka wasu suka ce ai sharaɗin al-amir shi ne salamatul hawaz a samu gaɓɓansa babu wanda yake da matsala wannan kuma yana da matsalar iyo to nan dai suka yi ɗan rikici a kurkuku ake wannan tattaunawa a kurkukun liman ƙurra a cikin Masar wato a kurkuku aka haifi wannan tunani har a ƙarshe suka samu haɗuwa dai akan cewa wannan ya riƙe spiritual leader zai ba da shawarwari ta fuskar ilimi wannan kuma ya zama shi zai kanikancin tafiyar Muhammad Abdulsalam Faraj ganin haka ahlus sunna salafiyyun tsantsa sai suka cika daga tafiyar daga nan aka raba wannan gari sunna wanda suke sunna suka ce wannan ba tsari bane wannan hauka ne sai suka fita daga tafiyar in ka duba mawsu'a al-adyanul muyassara zaka ga wannan bayanin ahlu sunna salafiyuna sai suka fita su wannan ba irin tafiya wannan tun cikin 1970 ba wai yanzu ba ina so ku san background na abin da kuke gani yanzu menene ya ina ya samo asali kuma su wane ne suka jagoranci abin dan yawanci zaka ji ana ta ibn taymiya muhammad ibn abdul wahhab wai ibn taymiya amma ba ku san su wai min wara'il kawali wa su wai a bayan kanta ba ku san su wane ne wannan shine manufar a wannan lokaci su Abdulsalam Faraj suka shirya kashe shugaban ƙasa suka shirya kashe Jamal Abdul Nasser a lokacin suka yi nasara wajen kashe su kuma aka yi nasara wajen kama su duka suka kashe shi bayan sun kashe shi kuma aka kashe su daga nan kissar Muhammad Abdulsalam Faraj ta kare labarin shi ya kare wasu daga cikin wanda suka yi wannan yunkuri wasu aka yanke musu hukunci kisa wasu aka ɗaure su da cewa an same su a cikin wata ƙungiya wacce take haramtacciya ko kuma ƙungiya wacce take ta'adda to tun daga wannan lokaci a cikin kurkuku sai ya kasance wasu sun fara tunanin ya kamata in sun fita jihadin nan a yi shi da gaske an kashe Jamal Abdul Nasir Anwar Sadat ya zama shi ne shugaba. Jamal Abdul Nasir a lokacin kasashen Laraba ana ɗaukar shi a matsayin jarumi gwarzo wanda ba ya zai ya yi jagorancin yaƙi da Isra'ila kuma har ya ci nasara. Sai ga shi bayan kashe shi Anwar Sadat ya zo, da Anwar Sadat ya zo shi kuma sai ya yi jagorancin ƙulla zaman lafiya da Isra'ila. Saboda haka ya zama shi ne shugaba na farko da ya ziyarci Tel Aviv ya shiga cikin majalisar dokoki ta Isra'ila ya yi jawabi. A nan musulunci a Masar ƙarfi ya ƙara ko rauni? Rauni ya ƙara. Da an saki 'yan jama'atul ikhwanul muslimin wanda da suke kulle a kulle wanda Jamal Abdul Nasir ya kulle daga baya, bayan kulla alaƙar zaman lafiya da Sadat ya yi da Isra'ila, su kuma suka nuna ba su yadda ba, sai kuma kwasa su ya jefa su cikin kurkuyoyi. Saboda haka auren da aka kulla tsakanin 'yan ikhwanul muslimin kenan da Sadat daga wannan lokacin auren ya ƙare, aka samu saki uku. Jiya mun yi maganar Yahya Hashim, wakilin niyaba ko na'ibu wakilin niyaba, lauyan gwamnati ne wanda ya yi ƙoƙarin ya samu wasu matasa ya kinsa musu aƙidar su yi jihadi. A lokacin Aidarus Zawahiri wanda kuke jin jawabansa ake cewa shi ne namun daman Usama bin Laden, a lokacin shi Yahya Hashim ya kankasa mata maganar cewa ya kamata a masar ɗin da mu fara jihadi. Lokaci ya yi mu kawar da shugabanni tagutai mu tabbatar da shugabanci khilafa ta musulmi. A lokacin Aminu Zawahiri ya ce a'a, shi bai yarda ba. Yahya Hashim ya kwashi waɗannan jama'a ya je ya fita da su bayan gari ya ce ai su sojoji ne na tabbatar da tsaro, gwamnati ta turo su. Daga nan dagacin gurin ko hakimin gurin bai yarda da motsinsa a gurin ba, ya ga take-takensu ba na jami'an tsaro na gwamnati ba ne, sai isarwa da 'yan sanda labarinsu. Nan da nan aka zo aka kama ba ta tashi, duk aka kakkashe su har shi Yahya Hashim a lokacin aka kashe shi, shi ma daga nan kisarsa ta ƙare. Aminu Zawahiri bayan kashe Anwar Sadat, waɗanda sun kashe Anwar Sadat su Khalid Islamboli ba sa cikin wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin, ba sa cikin jama'ar Islamiyya, ba sa cikin tanzim na al-jihad al-islami, ba sa cikin jama'atul takbir wal hijra. Sojoji ne waɗanda suna jin haushin kawai abinda Sadat ya yi. Saboda haka suka ɗauki wani ƙudurin sai sun ɗauki wani fansa. A lokacin an zo ana fareti na ranar tuna samun 'yanci ta ƙasa, su sojoji ne wanda za su wuce gaban shugaba, gaban teburinsa, saboda abin da rawa ta wannan ranar. To amma sun yi plan ta yadda bindigoginsu za su zama akwai harkashi masu rai. A wannan lokacin suka kashe Anwar Sadat. Bayan sun kashe Anwar Sadat su shida dukansu aka kama su aka kashe su. Iskar su ta ƙare. Wanda ya hawo bayansa shi ne wanda yanzu yake ci yanzu, Muhammad Husni Mubarak. Abinda Anwar Sadat ya shuka a baya na ƙulla alaƙa da dangantaka da Isra'ila har yanzu yana nan. Anwar Mubarak yana kansa. Koriya a kan haka, Mubarak ya ci gaba da ƙarfafa alaƙarsa da hijima ba ji ba gani ga Isra'ila. Abinda Abdulsalam Faraj ya yi, da abinda Yahya Hashim ya yi, da abinda Khalid Islamboli ya yi, ya canza wani abu? Ya canza komai ba. An kashe rayuka na samari matasa da yawa, sun tafi a tutar ba musulunci ba haka ya so, ba haka ya zo ya yi ba. Ba buƙatar musulunci a yi ta kashe mu ba. Mu yi ta taron arabu da ka a kashe mu, ba wannan ne shi ne buƙatar mu ba. Wannan ba shi ya sa aka shar'anta jihadi ba. Jihadi an shar'anta shi ne don ku ƙara izza, ku ƙara ƙarfi, a ƙara jin tsoron. Amma in kai tsokana kuma ka gudu, wa ya ji tsoro? Wanda ka tsokana ko kai? Kai da ka gudu. jihadi shi kuma sai ake yi in kai wani abu mai Allah ya ce wa aidu lahum ma safa'tum min qum wa man rabaq al-khayl turhibuna turhibuna ma'ana ka jefa tsoro sai da mana kai kake jefa wa kanka tsoron a lokacin wannan shi zai maka hanyar da aka bi wajen a ce jihadi jihadi ba ita ce musulunci ce ba haka ake jihadi sai manzo bawahiri a wannan lokacin suna matasa an kama adabi ne yawa da ana tuhuma su da hannu a cikin kashe wato a lokacin Anwar Sadat aka yi shari'a aka samu su ɗan laifukan su bai kai na a kashe su ba ko a yi musu ɗaurin rai da rai saboda haka su aka fitar da su Abudu Zumar Karam Zuhudi duk suna ɗaure har zuwa yanzu duk da cewa sun fito da rubutacciyar takarda shekarun baya 2003 sun fito da rubutacciyar takarda su a matsayinsu na shugabanni na 'yan gwagwarmaya ƙarƙashin jagorancin Umar Abdulrahman abin da yake faruwa a wasu ƙasashe na musulmi da sunan alƙa'ida ba ruwansu Karam Zuhudi an yi hira da shi a gidan rediyon Sumidra a hijira abin nan miladiya ta 2003 a watan shida ya yi wannan bayan albayan jarida albayan sun buga wannan bayanin da ake da shi a lokacin yana cewa babu abinda waɗannan masu suna alka'ida a ƙasashen musulmi da suke sa bom a can da can suke ta karkashe yara da tsofaffi da mata a kasuwanni da masallaci ya ce waɗannan rushe musulunci suke yi don haka babu zasu wanda su ne asalin fikir ka kuma ta su ne asalin fikir su ne suka fara tunanin ya kamata a yi wannan tafiya ta yi tafiya babu wata tamara tun cikin 1970 ake wannan abubuwa har zuwa wannan lokaci babu wata tamara babu abin da ya canza kujerar mulki ta alkahira ko kuma kujerar shugabanci ta alkahira ba ta canza ba ta girgiza ba yau Husni Mubarak shekarunsa nawa tun 1981 1981 ya tsare kujerar har yanzu yana ci gaba da siyasa kansa duk da cewa alhamdulillah ahlus sunna sun yi kokari sun yi karfi a Masar wanda a da za ka ji akwai ilimi a Masar amma akwai ƙarancin sani ahlus sunna tun lokacin da suka zame suka kafa an shiga na ilmantarwa da karantarwa da kokarin wayarwa da mutane kai akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da mana sun yi karfi ko kai yanzu ahlus sunna ka je Masar karatu sai ka gabata wanda da babu shi Muhammad Isma'il al-Muqaddam Abu Ishaq al-Huwayni sai da cikin wadanda an shiga su Muhammad Isma'il al-Muqaddam likita ne amma saboda kokari tun a jami'a yanzu ka ga irin abubuwan da suka assasa na sunna a Masar gaba da baki saboda haka ta fuskar ilimi da karantarwa an ci gaba waɗannan 'yan ƙoƙarin a kawar da shugabar da ɗazutu ta hanyar amfani da makami su kuma kullum suka rika ci baya ɗan ikwanin musulmi wanda su ne farkon waɗanda suka fara wannan tunani ɗan ikwanin musulmi wanda ita ce mafi daɗewar ƙungiya da aka taɓa kafawa a tarihin musulunci a wannan ƙarni ƙungiyar Muslim Brotherhood ita ce ƙungiyar da ta fi daɗewa tun 1929 aka kafa ta kuma ta yi ƙarfi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta shiga ƙasashen Larabawa daban-daban ta shiga Suriya ko ci Syria ta shiga Jordan ta shiga Sudan ta shiga ƙasashen Al-Maghrib Al-Arabi saboda haka zama na dukkan ƙungiyoyi na ma'aikata na 'yan kwadago lauyoyi da likitoci da injiniyoyi duk sanda aka yi zaɓen shugabannin 'yan kwadago su suke cinyewa suka kafa asibitoci suka kafa kamfanoni suka kafa gidajen jaridu barkatai suka yi ƙarfi wanda lokacin da suka shiga sha'anin muwajaha fito na fito da waɗanda suke riƙe da mulki sai ya kasance ana ta gana musu azaba ana ta kashe shugabanninsu aka kashe shi Hassanin Banna 1948 aka zo aka kashe Sayyid Kutub 1966 aka kashe Abdulkadir Oda mai lissafin tarihin tashri'in jina'i tun cikin 1953 haka aka rika kashe shugabanninsu yara matasa kuma suna ta kara rauni saboda ba jagoranci. Sai ya fito duk ana ganin shine kusan rubuce-rubucensa suka rika tunzura yaran da sunan cewa su yi jihadi su kafa daular musulunci. Amma waɗanda suka tsaya suka yi karatun tarihinsa suka kuma ga rubuce-rubucensa daga baya da ya yi bayan fitowarsa daga kurkuku 1956 sun kula cewa gaba ɗaya tunaninsa ya canza. Tunanin da ya shiga da shi kurkuku na a fito na fito a yi rigima a ɗau makami ya canza alƙibla ƙwarai da gaske. In ka karanta muqaddimar tafsirin suratul an'am a cikin fijiran alƙur'an da littafin sam'alin fit-tariq, abinda waɗannan abubuwa suke za ka ga ya ɗauko fasali guda a cikin zadul ma'ad na Ibn al-Qayyim inda yake magana akan marahilul jihad. Za ka ga yana ta magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ya kafa. Sai da ya kafa al'umma ta musulmi wacce take ɗauke da ruhi na musulunci. Da zarar ka ɗauko gyara daga sama daga ƙasa to sama zai jaru. Amma in ka dai daga sama za ka riƙa gyara to kana kawar da wanda ya fi mugunta ne zai yi sama. Kana kawar da shi ta wanda ya fi shi mugunta kuma ya haihu. Domin ƙasar ba ka gyara ta ba. Kamar wanda zai riƙa shayar da bishiya ne ta sama ba ta ƙasa ba. Kamar wannan hauka yake. Saboda haka ya kula cewa in suka ce za su yi muhajiha kullum su ake ta kashewa. Yaransu ake ta gallaza musu azaba. Suke ta ganin wahalhalu. Amma idan su dama ma har su tsaya su shiga cikin jama'a har su iya isar da saƙon Allah. Don haka tun daga kurkuku ya fara tunanin ya kamata ya koma manhaji na tarbiyya. Manhaji na karantarwa. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bi har ya kafa daula. Ba da makami manzo Allah ya kafa Madina ba. Ko da makami ya kafa ta. Sai da ya kafa daula sannan daular ta yi jihadin. Ba jihadin aka yi ba sannan daular ta samu. Sai da sai yake ganin to tunda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ya kamata mu ga mu faro tarbiya da kasa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 a Makka yana ganin gumaka nata da uzzada wai a cikin Ka'aba. Amma bai daga hannu ya ce zai ture ba ko ya zubo yara ya zubo su Bilal su Khabbab ibn al-Arad dan gudar bakin yaki a cikin a zo a tsaftaka su in yake duk bala'in da za a yi aiki Allah na tare da mu. Kuma bai faɗa ta ba. Suna da san Khabbab ibn al-Arad ko Ammar ibn Yasir ko Bilal ko ma cikin manyan su Umar ibn al-Khattab su Abu Bakar su Abdurrahman ibn Auf su Sa'd ibn Abi Waqqas asuli musulmi na farko farko. Kuna da san a cikin su akwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce yau ina son kan Abu Jahl ya kasa kawo
nan
da zai fada da za a samu dari a lokacin guda su cikin zabi. Amma a wadin da suke ciki ba wani bane na nasu ce za su taɓa wani alaƙi wani abu. Ubangiji na mai shar'anta na su yi wani abu ba. Haka ta aka yi ta ba su haƙuri su yi ta haƙuri su yi ta haƙuri. Illa ya kan su yi ta koyarwa. Su yi ta koyarwa. Ƙarshe koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da ta yi ƙarfi. Lokacin da aka yi hijira bayan ya kafa daula. Bayan an yi tirjiya tsakaninsa da waɗanda ba musulmi ba a Badar da Uhud da Ahzab da ina ne. Lokacin da ya zo a Hudaybiya zai shiga Makka. Me ya faru? Cewa suka ba zai shiga ba. Cewa suka ba zai shiga ba ya zo kuma da sojojinsa. Suka ce ba zai shiga ba bayan ya gaya wa al'umma cewa ya yi mafarki ayar da malam ya karanta mana a ciki. Ya yi mafarki Allah ya ce da shi za su shiga. Za su shiga Makka ba shi kuma sun zo. Amma an ce ba za su shiga ba. Ƙarshe sun ce ba za su shiga ba. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai shi ko da ƙarfi ne bai iya faɗar haka. Shi ma yanzu shugaba ne ba na ƙasa ba kawai na duniya kuma yana da ƴan mutunta waɗanda ba sa jiran wato waɗanda ba suke jiran ko ta kwana. A ranar da Allah ya ce ba komai aka zo a yi sulhu a kan a wace yarjejeniya zai koma. Aka yi sulhu wanda a zahiri su Sayyidina Umar suna da an cuce su suna da an kware su. A ce na farko ba za su shiga ba. Me yasa ba za su shiga ba? Maza Allah ya ce mun ji ba za mu shiga ba. Tun daga sun rubuta sunan manzo Allah suka ce ba za a sa rasulullahi ba. Ai da sun san rasulullahi ne ba za su so su yake shi ba za su hana shi ba sai dai a sa sunan shi da sunan mahaifinsa. yace asaka asaka yadda suke so Muhammad Muhammad ibn Abdullah aka rubuta suka ce to babu yaki tsakaninmu da ku za mu tsagaita wuta shekara goma wanda ya ga dama ya shiga tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya shiga kawance da shi wanda ya ga dama ya shiga kawance da Qurayshawa kada wani ya taba wani manzo Allah ce ya yarda aka ce to daga cikin sharuɗan wanda duk ya yi ridda daga cikin musulmi ya zo Makka ba za a mayar da shi ba wanda kuma duk ya musulunta daga cikin mutanen Makka ya yi hijira ya koma Madina annabi ya dawo da shi mace ko da miji yaro ko babba suka yi da Umar abin yana kora musu zuciya manzo Allah ce na yarda wato da a ce abin zafin kai ne sahaba kun mai da ruwan shashashai nuna mu ya zo da za ka mai da shi ba kuna ko in yi zo mu mai da shi manzo Allah ce ya yarda haka rubuta sharika tun manzo Allah ce ya yarda a lokacin sayyida Umar hankalinsa ya tashi ya Rasulullahi ba akan gaskiya muke ba manzo Allah ce imana akan gaskiya ki shi ba akan ƙarya suke manzo Allah ce ce limaza nuqtid daniyata fi dinina dan ne akan addinin mu za a rika wulakanta mu manzo Allah ce kwantar da hankalin musulunci ba dan ba ba na san kai ba ana duba me yake kai wa ya komo wace maslaha za a yi a wannan dan lokaci da aka tsare kaga wata na mubaya kaga wata nasara da da ba za ta yiwu ba saboda suna makosaka da wasu mutanen da sun fi ƙarfin su amma yanzu tunda an buɗe ƙofa musulunci sai ƙara yawa Allah ya nuna musu cewa duk wanda zai fita daga cikin mu ya koma can bayan ya yi hijira ya yi hijira wannan abin da amfani in ya zauna cikin ruwa cutar da zai wanda kuma ya yi imani ko yana cikin su ba za su iya ba za su iya yi akan zuciyarsa za su iya azantar da shi za su iya gallaza masa amma ba za su iya canza masa zuciya ba imani in ya riga ya shiga zuciya to babu abin da zai canza shi yasa lokacin da Hiraqul bayan wannan yarjejeniya da ake lokacin Abu Sufyan sun tafi Sham Hiraqul na Sham shugaba na daular Rumawa ya sa a kirawo Abu Sufyan dan yayi masa tambayoyi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayoyinsa da yake cewa yake ce masa shin idan wani ya shiga addini yana rigga yana fita yace a ba ta fita yace to hakaza hakaza al-iman idan khalaqat bashashatuhu al-qulub shi to haka imani yake da zarar imani hakkinsa ya shiga zuciya to sai da zai kuma wani ya fitar da shi saboda haka ka san sai wasu a cikin su da za su ana cikin rubuta sulhun ana cikin rubuta sulhun dan shi a wanda yake rubuta Suhayl ɗansa sai ga shi ya zo cikin harka mari ya yi imani ubansa ya daure shi ubansa shi ya jagoranci rubuta sulhun tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga shi ya zo yana ya rasulullahi ka cece ni ya rasulullahi Suhayl yace to akan wannan za a fara tabbaka sharuɗan mu manzo Allah ya yi hakuri domin to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyanci al'umma har ya kai ga cin nasara ya zama yin duniya tsoronsa ake ba shi yake tsoro ba ba shi yake guduwa ba sai dai a gudu in an gan shi ba ya shayin ya tunkari ko wace daula wace za ta yi kokarin ta jakita hancin addinin musulunci ya tunkari daula Rumawa tun yana da rai zaga wata mota ya shirya rundunar da za ta je ta kuma kai hari ga Rumawa wanda sayyidina Abubakar ya zartar da ita abinda ake cewa jaishu Usama bayan wannan sayyidina Abubakar ya tunkari daular Rumawa a ma'arakatul Yarmuk sayyidina Umar ya zo ya tunkari daular Farisawa har aka samu daular Farisawa ta fadi a yakin da ake kira wata suna Hawan musulunci ya karfi ta hanyar samar da al'umma wacce take dauke da ruhi na gaskiya ba ta hanyar jefa al'umma cikin hadurra ba wannan ta sa daular musulunci ta kankama ta yi karfi ta shiga duniya sai ga cikin dan kankanin lokaci kusan rabin duniya ya dawo karkashin wa karkashin musulmi cikin dan kankanin lokaci sai a kallin min nisfa kasa da shekara 50 ko ina ta shiga za ka samu musulunci har ya shigo a jazal ifritiya har ya shigo manyan manyan firmuka na afirka ta haka to sai ku ko karshen al'amuran sa bayan zaman sa a kurkuku yana rubuta fi zilal al-Qur'an yayi tunanin cewa manhajin da suka bi na farko kuskure sun jawo rayukan samari matasa masu san Allah da manzonsa duk sun tarwanta kuma babu abin da kullum cikin soyayya suke kullum cikin ƙauri sai ya ga ya kamata ya canza salo fitowarsa miyagu waɗanda suke yaƙi da addini suka ga cewa yanzu ya fi haɗari in zai yi fito na fito da wuri za a gama da shi yadda aka gama da su Muhammad Abdulsalam Faraj aka gama da su Yahya Hashim aka gama da su Ayyub Tuwari shi ma zai gama da shi da wuri amma in ya ɗau wannan hanyar to shi ne zai gama da tsarin da yanzu mu miki tsarin ba ruwan Allah saboda haka shi ne suka tusa masa wasu da sunan mabiyansa ne amma su riƙa ƙoƙarin zuga shi cewa a koma tsarin farko a ɗauki makami a fuskanci gwamnati suna so su yi wani abin da za su kama shi sai sun kama shi da laifin zai yi yadda gwamnati haka kuwa aka yi suka cusa masa wasu mutane guda biyu duk sanda aka zauna da ce ya kamata mutane da makama shi zama haka ba zai yi ba ta zuci sai an shirya masa ya ce ko ga kuma magana ta zuci ne kira magana karatu a tsaya a yi ilimi sai kai a yi ilimi ba zai yi ba ta zuci duk sanda aka zo ta zuci har ɗaya ma ya fara cewa na ma yi ƙodar wasu makamai suna da kuma kuma yana da sai ya fito minan 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 shi misala ce ta daftara karkashin kulawar farfesa Muhammad Kutub ɗan uwan shi sai kutub shi ya yi tusa bai za a kan misala sunan ta sai ya fito minan 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 shi a lokacin shi duk ya shi kai ta waɗannan abubuwa wanda ɗan uwansa Muhammad Kutub a gabansa duk aka yi abubuwa a lokacin yake nuna musu ba haka ba su kuma duk ƙoƙari suke su sashi a tarko tafiyar da musuluncin a rushe ta tun ba ta je ko ina ba haka kuwa sai gashi an zo an kama su aka ce an same su da laifi suna kulle kulle yadda za su biyar da gwamnati aka je aka yi musu wani shari'a ta bogi ta iska aka kashe sai kuɗin tare da wasu mutum biyu ko uku tare da shi waɗannan kuma biyun da suka riƙa abin nan an riga an samu kuɗin su a account a America da Turai shikenan aka ɗauke su aka tafi da su can su je can su rayu su mutu a can sun gama aiki shi yasa irin wannan tunanin wani lokaci akwai waɗanda dasa su ake yi wasu dasa su ake yi ko ba ku sani ba sun yi cewa na sun yi rawayi sun yi waye sun ci asuwa sun yi cewa na kuɗi kullum sun fi kowa zaƙewa da taƙalƙalewa da wucewa gaba da kakkausan harshe amma wani wasu suke wa aiki ko ba su sani ba idan ana zaune haka nan ba wani hatsaniya ba karatu tutu zai wuya har kawai a zo a kama dukan su a rushe mu a kore ku ana al'umma gaba ɗaya sai ta yi bore saboda me kuka yi amma in aka ce an same ku da laifi an kama ku da makamai an kama ku da kai hare-hare shikenan a kuma ta ce da waɗannan sun kana mutane ta tafi domin ɗan jama'atul islamiyya an yi ta irin wannan lokacin wani da ake kira Salih Dariya ɗan Hizbut Tahrir ya yi ƙoƙarin cusa wasu sojoji ƙanana matasa da waɗanda ba sojoji ba ya ce za a shirya juyin mulki kowa ku fara zuwa lokacin ana mitin na security general mitin na security da shugaban ƙasa zai zo kawai ku buɗe wuta a gurin ku kashe shi shi kenan zai mahaya ku jelata abin kamar tatsuniya yara suka je wasu ma ɗauke da wukaƙe wasu da barandani wasu da abubuwa na shirme banda nan aka murƙushe su aka kashe su aka kashe shi kansa Salih Dariya da ƙarshe aka yi masa hukuncin kisa shi ma kisar ta ƙare daga lokaci a lokacin akwai wasu wanda suka yi ƙoƙarin su ma wai su kai su ɗau fanta suka je ɗan sanda da sojojin gwamnati suka kashe su a lokacin shi Umar Abdulrahman ba an samu saɓani tsakanin ƴan jama'atul islamiyya da ƴan tanzimul jihad cewa abin nan fa da muke yi mu sake dubawa ana ta kashe yara muna zuga yara ana zuwa kashe su a lokacin saɓani ya kauri har sai da kai Umar Abdulrahman ya ce to yanzu yadda za a yi duk wani ɗan ƙungiyar mu ya yi azumin kafara 60 domin mun yi kisan kai bisa kuskure aka ce a yi siya ma kafara kafara sun fata akwai sanda wazirin da tafiya Hassan Alfi ya zo wucewa suka ce za ka kashe shi in ya zo wucewa ka dana bam kadana bam a lokacin an taso yaran primary daga makaranta bam ya tashi shi kuma ya riga ya wuce tuntuni bam ya tashi ya kashe wasu yara ya ji jiji mun ko jarina shina ya kashe ta in ka karanta littafin albanin da wajiri sunan shi al-fursan tahta ra'ayatin nabi ya faɗi kissa wanda ita ma Umar Abdurrahman ya ce ai azumin kafara dan Allah haka jihadi fi sabilillah to ganin haka wasu sai suka janye suka fita daga cikin tafiyar sai wannan tafiya ba za ta yi wa alkara wasu kuma suka ce ni yanzu na kafara lokacin ya barkewar yakin Afghanistan 1979 lokacin da tarayyar Soviet ta mamaye Afghanistan da dama daga cikin su gwamnati sai ta rika tura su cikin kyauta da tikiti kyauta saboda su je can su kashe su zuwa can wasu sun ba da misali ridan yawanci matasan wato da kyakkyawan niyya ake yin su ana nuna musu wannan shi ne musulunci kuma ku ba da rayuwar ku akan musulunci shi ne komai yara ne ƙanana ba su yi karatu ba su yi ilimi ba wasu kawai su rika wasa da tunanin su aka suka je can aka nuna musu tilenin ga inda za su fito na fito da sojan Rasha dan gurguzu wanda ya fito ya murƙushe musulmi a ƙasar su ya kafa mulkin gurguzu kaga can sun je wani abu mai amfani saboda haka suka yi amfani a can bayan dawo wasu gwamnati ta rika kama wasu kuma tunda sun je sun dawo yanzu sun fi da hatsari da can ɗan abubuwan da suka iya yi na makamai ko sarrafa makamai ɗan kaɗan ne amma yanzu sun je sun yi yaƙi da mafi ƙarfin daula a duniya a yawancin lokacin tarayyar Soviet kuma sun dawo sun ci nasara babu shakka yanzu za su faɗaɗi gwamnati ta rika tattaure su ana kashe su da dama daga cikin suka fantaba suka gudu in suka koma Afghanistan inda zama in suka zauna Pakistan lokacin da yaƙin Bosnia ya ɓarke wasu sai suka tafi can bayan an yi yarjejeniya da ɗan Bosnia yarjejeniyar da ake kira ta Dayton to a lokacin kuma yarjejeniyar ta ce duk wani baƙo ya fita da ƙasar suka rasa gurin zuwa suka yi ta tambaye a bayan ƙasa duk inda suka je ba a buƙatar su wannan ya sa tunaninsu ya canza sun dai kamar ma duk duniya an tsane su don haka kowa in yana so a yi abu kawai ya zo a yi yakin nan a yi jihadin nan akwai manya-manyan su wanda su suka rika rubuce-rubuce Muhammad Abdulsalam Faraj duk da injiniya ne amma ya rubutu sunan littafin shi Al-Falsafatul Ghaiba akwai Sayyid Imam Abdulaziz wanda yake sa nickname a sunansa Abdulkadir Abdulaziz amma sunansa na gaskiya Sayyid Imam Abdulaziz shi ma ya rubuce-rubuce yana da littafin al'adar fi idad al-udda yana da alhadi ila sabil al-rashad akwai Abu Umar wanda shi kuma ya rubuta littafin al-jihad wal ijtihad banda su akwai su da dama wanda duk yawancin su injiniyoyi ne ko likitoci amma kuma su ne malama su suke kanikancin fatawar yadda za a yi tafiyar zan so dan karanta muku kaɗan daga cikin yadda suke tunani Muhammad Abdulsalam Faraj ne littafin Al-Farid al-Za'iba wanda muka ce an kashe shi 1975 a cikin littafin sa yana cewa inna al-ilma laysa huwa al-ikhtilaf al-had alladhi sawfa yaqfa'u dabir al-kafirin wa hadha al-ikhtilaf huwa alladhi dhakarahu lana al-mawla 'azza wa jalla fi qawlihi qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi-aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alayhi wa yashfi sudur qawmin mu'minin ku saurari abin da yake cewa yace ilimi ba shi ne makami ne kaifi ba wanda zai yanke kafirci wanda zai gama da kafirai ba ilimi ba ne makamin da zai gama da kafirai shi ne makamin da Allah ya ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi'aydikum ku je ku taya kansu me yake nunawa anan ku dingila ilimi ku damu da karatu ku damu da malamai malaman nan ba za su yi muku amfani ba za su iya maganin kafirai ba ku zo mu tafi jihadi shi yasa a tafiyar ba za su zama malami ba Sayyid Imam a cikin littafin sa Al-Udda Al-Umda fi Idad Al-Udda Sayyid Imam likita ne kamar da jiya muka faɗa likitan sajiri ne yana irin kwalliya din da mutum ya fuska sa kamar mun kada ya gyara masa plastic surgeon sana'a ta kenan amma ya zama imam ya yi musu rubuce-rubuce a yanzu yana tare a hannun a gwamnatin Masar, kwanaki can ya fito da takardar cewa ya yi bara'a, ya fita daga wannan tafiyar. Domin sun ɓata da Aymanul Zawahiri, da tare suke lokacin da Aymanul Zawahiri ya gudu Pakistan, sai ya ba da rukun ƙungiyar a hannunsa. Ƙungiyar kuma daga cikin alkawarin da take da shi, sharuɗa ko kuma constitution na ƙungiya shi ne ba a neman a fita yaƙi waje, Afghanistan ko Palestine ko waye, a yaƙin da ake buƙata shi ne na cikin gida, kafirai na kusa-kusa su ne idan an kawar da su za a iya kawar da waɗancan. Wannan shi ne tsarin constitution na ƙungiyar su jama'ar Islamiyya ko tanzimin jihad, shi ne muqatalatul aduwwil qarib lal ba'id. Lokacin da Aymanul Zawahiri ya koma Afghanistan, sai suka haɗa kai da Usama. Usama kuma yana cewa yaƙi Amerikawa da Yahudawa. Saboda kaga tunanin yanzu ya canza daga ɗagutu na cikin gida zuwa ɗagutu na waje. To wannan sai kasar suka ɓata da sayyid Sina. Kowannensu ya yi littafi ya kafirta ɗan'uwansa. Aymanul Zawahiri ya kafirta wancan, shi ma wancan ya rama. Sayyid Imam a cikin littafinsa Al-Umda fi I'dadul Udda yana cewa kama annana nara anna shaghlal muslimina bi ayyi amrin suwal jihad fi sabilillahi fi hadha az-zaman kama taf'alu kama yaf'aluhu kathirun min al-jama'at al-islamiyya huwa khiyanatun lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa khiyanatun li hadha ad-din wa tadhi'un. Abinda yake cewa mu abinda muke gani aqidar shine shagaltar da musulmi da dukkan wani abu da zaka shagaltar da su, ko menene in dai ba jihadi ba. In suka ce jihadi, ba suna nufin jihadi bi mafhum shamil. Mu a gurin Ahlu Sunna mun san in aka ce jihadi, kalma ce da tana da faɗi, akwai jihad, al-jihadu bil nafs, al-jihadu bil mal, al-jihadu bil ilm. Kalmar jihadi duk ta kunshi wannan. A gurin ku in suka ce jihadi suna nufin kawai wanda zaka daga makamin, sauran duk ba jihadi bane. Yace shagaltar da musulmi da kowane irin abu ne a wannan zamanin ba jihadi ba, kamar yadda wasu ƙungiyoyin musulmi suke yi. Yace wannan abin da suke yi ha intar Allah da manzonsa suke yi, kuma ha intar wannan addini suke, kuma tozarta addini suke. Wannan karatuttuka da ake yi da wa'azuzzuka da ayyukan alkhairi da ake yi, makarantu da waye, duk ha'inci ne a gurinsa da Allah da manzonsa, bata addini ne. Ya ci gaba da cewa inna ayya juhdin yubzalu fi ghairi sabilil jihadi fa huwa juhdun da'i. Duk wani kokari da za a yi in dai ba jihadi ba, kokarin banza ne. Yace wa ayyu malin yunfaqu fi ghairi hadha sabili fa huwa malun da'i. Duk wata dukiyar da za a kashe ba a wajen jihadin nan namu ba, yace wa an kashe banza. Yajibu hashdal juhudi wal amwali li naf'i ajalatil jihad. Ce wajibi ne a bada dukiya da kokarin duk da za a bayar na a ga cewa an tankaɗa jihadi ya ƙara gaba. Alladhi ta'ayyana, wanda ya zama wajibi akan kowa, don su a gurin su jihadi wajibi ne, fardu ainin ne akan kowane musulmi, namiji ko mace. Wannan shine abin da ya karara a cikin littafinsa, jihadi wajibi ne akan namiji da mace, baya buƙatar izini, baya buƙatar komai. Yadda ka san abin da malamai suke cewa in an ci ƙasar musulmi da yaƙi, a wannan lokacin jihadul daf'i ya zama wajibi, fardu ainin akan duk wani mai iko. To su ma haka suke faɗa. Yace ta'ayyana ka tariqin shar'iyyin wahidin bil qanat fi hadha zaman, shine ita ce hanya kwaya ɗaya tak wanda ita ce za a bi a tsira. A cikin littafin sa Al-Umda fi Udadul Udda, shafi na 36, wato a farkon littafin, yadda ya koyo magana, kusan babu wanda ya rage musulmi sai shi ɗaya ne. Daga farko-farkon littafin, ni na karanta littafin shekara wajen 7 ko 8 baya. Wannan abubuwan a ciki na rubuta su a cikin littafin tun shekara 7 ko 8 baya, tun kafin ma in san akwai wasu 'yan sunkuru-sunkuru a nan. Haka ba wai don su na rubuta ba, duk abin da yake gudana a duniya a yanzu ya kamata a matsayinka na wanda kake kokarin karantar da mutane ka sani, ba lallai sai akwai shi a ƙasarka ba, baka san juya halin da zai zo ba nan gaba. Lokacin da nake rubuta abubuwan, ban san cewa za a samu wasu 'yan taraji su ji su ɗauko irin waɗannan aƙidun da aka haife su a cikin kurkuku lokacin da ake gane mutum azaba hankalin shi ba tare da jiya. Na yi magana, na faɗi asbab dalilan da su ɗaya haifar da wannan abu a matsayin da Algeria da ko'ina ne, wanda in ka dubi rayuwar musulmi a Najeriya babu irin waɗannan. To lokacin da mutum yake cikin irin wannan matsayi, wannan tsanani, babu irin tunanin da ba zai zo masa ba. Ana azabtar da shi, ana gane masa azaba, a yi sa shi kamar a yi masa rataye kamar nama, ƙasa ana dafa kauta, a tura masa kare ya yi ta cizonsa, a yi masa tsirara, a yi luwaɗi da shi, a kama 'ya'yansa mata ko matarsa a zo a gaban shi a yi lalata da ita. Ina gani dole ne ya ce waɗannan ba su yi wannan ba musulmi ne, dole ne faɗa, dole ne ya riƙa ganin ya riƙa jin haushin kowa a gari dan me ba a zo an taimaka masa ba. Saboda haka suna cikin wani condition, wato kamar Ibn Hazm, Allah ya ji ƙansa, yana za ka ɗauki littafinsa kana karantawa sai ka ga ya darawa Imam Malik, ya darawa Shafi'i, ya darawa Abu Hanifa, ya yi musu kwasar karan mahaukaciya, kai sai ka ɗauka da wani ɗan ƙanƙanin ɗalibinsa yake ma faɗa, ya kawo magana Abu Hanifa ya ce wace irin fatawa ce ta Yahudanci haka. In kana gani sai ka ce kai wannan mutum ya fiye zafi, ya fiye rashin tunani, yaya a inna kamar waɗannan, waye baya kuskure, ka faɗi kuskuren su mana ka wuce, ka ce Allah ya gafarta masa. To amma an ga karanto kuma tarihinsa sai ka ga yadda mabiya waɗannan mazhabobin suka nuna masa kiyayya da gaba. Mutumin da ya fito daga gidan sarauta a Kurkuba, babansa waziri ne, ya tashi cikin shagwa'a, ‘yan mata ke renanta, ya tashi cikin shagwaba da jin daɗi, daga baya ya karatu, ya fahimci addini, ya fahimci ilimi, ya zo yana maganganunsa a bisa fahimtarsa. Malaman garin suka yi masa cahatte da take jin littafin da ya mallaka, sai da aka sa wuta aka kona shi, aka kore shi daga garinsu. Shi ya sa shi kuma in ya tashi sai ya musu wannan diran jiya. To kai ba wani wanda ya yi maka haka kuma ka yi wa malamai haka, kaga ai bai dace ba. Haka wanda ya ga uzurinsa sai ce akwai wasu asbab nafsiya, akwai wasu psychological problems da suka ja shi ya haka. To su ma waɗancan yaran a lokacin da suke wannan tunanin suna a cikin sijin liman gurra, wanda shi ya kowanne kurkuku ganawa matasa azaba a masa da a sijin alharbi, kamar ka ce gine-gine a Najeriya, a cikin wannan gurin ba aka rika rubuta constitution ko kungiya. Kana ai rashin hankali ne da rashin tunani da rashin sanin me yake kaiwa ya komo, ka ɗauko ne tattafan waɗannan matasan da abinda suka rubuta cikin irin wannan condition ɗin, ka kawo shi tsakiyar musulmi, ana zaman lafiya, ana karatu, ana wayarwa da mutane kai musulmi suna sanin addinin su, hatta ma shugabannin da suka fantare ana kokarin shigar musu da addinin ta haka. Ka zo ka ce a'a da a watsar da wannan kawai a shiga jeji a ɗau mutanen aiwai, ka ɗauko wancan abin ka kawo shi nan. Akwai rashin a cikin wannan littafi Shafi na 36, kafin wannan ina son iya musu amma farko farkon littafin ya zo ya ɗauki shugabanni gaba ɗaya ya ce duk kafirai ne, duk shugabannin ƙasashen musulmi bila istisna, sun san ba ka so gaciya, duk shugabannin ƙasashen musulmi a kusa kafirai ne. Abu Muhammad al-Maqdisi, ku je ku nemi yaran da yanzu ake biya ku ana babba su takardu ana cewa ga shi su karanta su samu hujjoji na tafiyar. Akwai takardun Abu Muhammad al-Maqdisi. Abu Muhammad al-Maqdisi ɗan Jordan ne, na san wasu da yawa kawai jini suke abu amma babban aba'u ɗin daga ina shi wannan abu ɗin ɗan matsi yanzu haka yana tsare. Abu Muhammad al-Maqdisi ba wani malami bane fitacce, ba kamar Sheikh al-Albani ko Ibn Taymiyyah ko Ibn Baz, ba kamar waɗannan ba, wani ɗan sulhu ne. Yana da littafi sunan shi Al-Kawashiful Jaliyya fi kufri daulati Saudiya, wai dalilai ne kwarara ƙarara ya fito da su wanda yake nuna daular Saudiya daula ce ta kafirci. A gurinsa Al-Haramai ne yanzu yana ƙarƙashin shugabancin kafirai. Sayyid Imam a cikin al'umma kai idadu udda, Sayyid Imam shi kansa kamar yadda na ga muku ya watsar da wannan abubuwan yanzu, ya yi bara'a ya ce duk ya bari. To lokacin yana cikin abun yana musu kanikancin tafiyar, ya zo ya yi maganar shugabanni ya gafarta su ya ce tobe alkalan da suke aiki gargashin gwamnati su tun kafin ta koma sojoji da 'yan sanda duk wani jami'in tsaro ya kafarta domin yana kare kafirci duk wani ma'aikaci gargashin wannan gwamnati ya kafarta bil munasaba ya kamata ku fahimta aljama'atul islamiyya waɗancan da muka faɗa lokacin da suka ɗauko tunaninsu da farko na wannan tsuntsuru ɗin ba sa haramta shiga aikin gwamnati shi yasa za ka ji akwai wani ofisa na gwamnati za ka ji akwai ba sa haramta shiga aikin gwamnati ku fahimci wannan masu haramta shiga aikin gwamnati su ne 'yan jama'atul hijira wa tafsir wanda aka fi sani da jama'at al muslimi su kuma da suka yi wannan fatawa ta haramta shiga aikin gwamnati abinda suka yi suka ce yanzu ba lokacin jihadi ba ne lokacin hijira ne shi ne suka yi hijira kun ji dalilin hijira bayan sun kasarta mujtama sai suka yi hijira so babu jihadi a cikin tafiyarsu wannan fikira ta tashin ƙuru da makami a cikin 'yan jama'atul hijratu wa takfir da ake faɗa su ba su da wannan amma kuma suna haramta aikin gwamnati gaba ɗaya su kuma 'yan jama'atul islamiyya su ne waɗanda suke da fikira ta abin fito na fito amma kuma su ba su haramta aikin gwamnati mu namu sai suka haɗa biyu sai ka so aswa ma inda haula ya aswa ma inda biyu suka tara Allah ya koyi duk kuma rashin sanin kalfiyar abin ba a san ta ina abin da ya shigo mana idan ba zai karantar da musulmi su yana ba shi bane isemi ne ba shi bane sai albani ne ba shi bane wadannan ma sai suke murjiya da zai kalu wala tabar albani da ya shekara da shekara 60 yana yi wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan kanni na 20 babu mutumin da ya yi wa sunnar manzo Allah hidima sama da shekara 60 ba dare ba rana littafansa sun cika duniya babu inda ba su shiga ba har ya koma ga Allah har yana rashin lafiyarsa bai fi saura 'yan kwanaki kaɗan ya mutu ba yana kwance nauyinsa ya dawo bai fi kilo 30 ba yana kan gado amma yana cewa a ɗauko masa littafin aljanna wa tsadi amma wallahi 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 yanzu shi masu suke murji bai san aƙida ba bai san addini ba yana kare shi wa gabanin ɗan dalibai saboda haka sai ya kafirta waɗannan saboda haka sai ya zo to tunda demokuraɗiyya kafirci ce duk wani wanda ya shiga harkar siyasa kafiri ne to tunda wanda duk ya shiga siyasa kafiri ne wanda ya yarda a shiga shi ma ya zaɓe shi kafiri ne haka wanda ya sa ƙura'a kafiri sai zama na ya zama ba kowa kuma sai saura jama'a wanda ba su yi zaɓe ba sai ya ce to su kuma tun daga su fito mun yi gwagwarmaya da su wasu masu kafirta wa ya rage sai shi sai mabiyansa wannan shi yasa wasu suke cewa musu jama'atu takfir ko khawarij ta nan ne suka ɗosano aƙida khawarijanci ba a ce khawarij ne ta kowane ɓangare ba amma sun yi kama da su ta wasu ɓangarurruka ɓangare na farko ba malamai ba ne matasa ne 'yan zafin kai haka khawarij suke haka manzo Allah ya sifanta su matasa ne amma jahilai na biyu jahilai ne ba masu ilimi ba ne haka annabi ya sifanta khawarij ba malamai ba ne a ciki shi yasa ibnu taymiya ya ce bid'ar khawarijawa ta samo asali ne daga jahilci suna san addini amma kuma ba su san shi ba sabanin bid'ar shi'a wannan zindiƙanci ne ya haifar da ita saboda haka akwai wannan tashabuhin suna tawassu wajen kafirta duk kuma wannan murtakibul kabira haka suka kafirta sahabbai wanda suke lokacin wanda suke bayan Ali da wanda suke bayan Muawiya duk suka kafirta su kaga na ba akwai tashabuh da khawarij daukan ayoyi a sa su ba mahallin su ba nan ma akwai tashabu za mu zo mu dan ba ku misalin irin yadda ake suke wasa waɗannan matasa da ayoyin Allah da jefa su inda bai dace ba a littafin al'umma fi idadil hujja ya zo yana maganar tajrid training na turja ne na fita a yi gwagwarmaya inda ya ce wajibi ne akan kowa ba a ɗauke kowa kuma baya buƙatar babanka ya baka izini babu wani uzuri kuma da ya zo bayanin uzurrukan da za su sa a ɗauke maka training sai je dauko ayoyin da suke magana akan fuzurrukan daukewa musulmi jihadi la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja har zuwa karshe kaga wannan tana magana in aka zo da jihadi wanda suke masu cuta makafi da sauransu babu komai sai ce wannan aya tana nuna an dauki training ta fili training anan yayi aya ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نفقوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم كنسن لوكتين da ayat ta sauka wasu sun zo suna ja rasul Allah a taimaka mana a samu mana abun hawa mustajihadi ba su da abun hawa manzo Allah ya ce ya kuri ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا عنهم تفيد من الدم حسنا الا يجد ما ينفقون aya ta sauka akan wadanda suka zo suna suka bi jihadi da wadanda kuma ba su da lafiya suna su amma ba su da lafiya da masu rauni saboda tsufa da shekaru da sauransu aya ta sauka take nuna babu laifi akan su sai ya kawo su a matsayin cewa aya tana nuna wadannan ba wani su training ba duk a wajen training ya saukar da ayoyin su a cikin wannan littafin al'umma fi idadul udda dan a tafiyar gwagwarmayar ba a rubuta wani littafi da ya kai wannan ba in ka zane wannan wato tara ɗin bai san littafin ba da sauran ba ba ina zuga shi ya karanta ba ne amma dai ya san cewa wannan littafin yana nan kuma shi ne shi ya sa baya wataƙila ya sa masa al'umma na dogara ya zo maganar imaratu mu'askar tadrib inda duk za a buɗe sansanin training dole a samu amir shugaba to anan sai yace bin shugaba wajibi ne sai ya dauko duk inda ahlus sunna malaman ahlus sunna suka yi magana akan al-imamatu al-uzma dinne su tunda akai magana akan shugaba na gaba dai na musulmi sai ya sauke su akan amirul mu'askar abu umar al-littafin sa al-jihad wal-ijtihad akwai inda yi tafsirin kissar Talut alaihi salam wacce ta zo cikin suratul baqara a ƙarƙashin tafsirin wannan tafsirin ba wai Ibn Kathir zaka gani ba ko tafsirin Tabari ko Bagawi ko wani a da fanyar sa yake tafsirin kayan sa shi kuma Abu Umar ne ba musamman daga wata ƙasa daga ina yake ba sai to ban san daga inda ake jebo mana shi ba wani fitaccen dalibin ilimi ba wani fitaccen malami ba a ƙarƙashin wannan aya a shafi na 150 yake cewa inna harakatal jihad hiya allati turaddi al-umma wa tubriz al-qiyadat wa tu'arrifuna bi maqadir al-jihad saboda ahlus sunna duk inda suka yi magana akan jihadi sukan hada shi da imam tahta rayat al-imam babu inda zaka ji an yi magana jihadi akan ɗaiɗaikun mutane sai dai akan daula a ƙarƙashin imam wannan shine zaka samu a littafin ahlus sunna har zaka ga suna wa naral jihad fi sabilillahi khalf kulli barrin wa fajirin khalf imamin barran kana aw fajir min yadda jihadi in dai aka tsayar da jihadi za a yi shi a bayan imam suna nufin ba imam masallaci ba a suna nufin shugaba al-imamatul uzma saboda haka ahlus sunna suke cewa a ƙarƙashin qiyada ake fitar da jihad musamman jihadul talab kafin jihadul dafi an zo har gidanka an kawo maka hari yi kokarin kare kanka wanda shi ma in za a same shi ƙarƙashin raya ta imam sai an fi samun ribar ta ku duba Afghanistan lokacin da tarayyar Soviet ta shigo musu ba su samu raya guda ɗaya ba suka zama kungiyoyi kowanne kullu hizbin zalla da yin farko da Allah yake faɗa kowace kungiya take ga ita ce ke da haƙƙi bayan an gama koyar sojojin rashi an gama kawar da gwamnatin da suke fara musu baya sai ya zama na sun koma faɗa a tsakankanin su akan kujerar waye wata kungiya ce za ta rike kaga wannan yana nuna maka ashe akwai hikima ya zama an sanya jihadi karkashin raya ta imam to wannan aqidar ta ahlus sunna nan yake so ya warware sai yake cewa gwagwarmaya ta jihadi ita ce za ta tarbiyyanci al'umma mun muna cewa a karantar a bada ilimi can Muhammad Faraj Abdulsalam Faraj ya ce ba sai an bada ilimi ba, ilimi ba zai yi magana kafirai ba. To shine nan shi ma yake cewa gwagwarmaya ta jihadi ita ce za ta tarbiyyanci al'umma, ita ce za ta fidda shuwagabanni, ita ce za ta nuna mana matsayin mazaje. Ma'ana ana faɗa ana jihadin a lokacin za a iya gane a to wala kai ya kamata ka zama shugaba saboda kafi jaranta. Yake cewa arafna min khilalil ayat, daga ayoyin da muka karanta ayoyin kisar Talut da Jalut, yace mun gano anna Daud alayhi salam baraza, Daud ya samu ya fito fili annabi Daud bayan waqatala Daud Jalut, bayan Daud ya kashe Jalut. Fa jama'a Allahu li Daud ma tafarraqa qabla al-hadath bayna an-nubuwati wal-mulk, sai ubangiji ya ba hada masa abinda da bai zama a hada ba kafin haka ta faru, ya hada masa annabci da mulki. Wa atahu Allahu al-mulka wal-hikma wa 'allamahu mimma yasha. Kun yadda yake istinbadi tafsirin ayat, wato Daud bai zama shugaba ba sai da ya kashe Jalut, ma'ana sai a cikin wato gwagwarmaya ta yaki tura ta lafa aka ga wane ne ya fi kita, sannan sai a samu shugaba. Yace na'am inda ma qatala al-jundi Daud al-kafir Jalut kanat muqaddimatan lil-siyar, yayin da soja Daud ya kashe kafirin nan Jalut a lokacin ne aka fara gabatar da zabansa a matsayin shugaba. Sai yace qatala yayi kita, fajtabahu Allah, sai Allah ya zabe shi. Sai yace fa hal aqila mashayikhuna hadha qatala qatala qatala, yace shehunan mu malaman mu kaga ashe malaman sa ba sa tare da shi, ce malaman mu sun fahimci qatala 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 kuwa. Sai yace fa laita mashayikhuna yu'iduna lana tafsira wa tajliyata kalimati qatala, ce muna buƙatar malaman mu shehunan mu su sake maimaita mana tafsirin kalmar qatala. Wato abin da yake so ya gaya maka, dole ne sai sun fito an yi kashe-kashe sannan za a gane shugaba, su daina cewa a samu shugaba a tafaka nan, ko ba shugaban kawai a je a yi tai, in aka ga wanda ya fi kisa sai a ce kai ne shugaba. Dan Allah da haka musulunci ya kafu fi sabilillah, kan tarihin musulunci da haka ya kafu. Sukan yi mummunar fahimtar maganganun malamai sau tari, ko kuma su malami ya yi magana ga abin da yake nufi su yi wani guri da magana. Na littafin al'umda sai idan da mu'adda shafi na 91-92 yake cewa inna min a'zami wajibati ta'ifati al-mansurati fi hadha az-zaman huwa jihad al-hukam al-murtaddin al-mubaddilin al-shar'iyya, yana fadar cewa mafi girman wajibi akan al-ta'ifati al-mansura, kungiyar da Allah zai ba wa nasara a wannan zamani, shine ta tashi ta yaki shugabanni wanda suka yi rikici suka canza shari'ar Allah. Sai ka ga dangane malamai na wannan zamanin akan hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba, sai yace fa amma an wajibi al-muslimin annahu ha'ula al-hukam المرتدين فهو كما قال القاضي سيأتي أما أبن ديك واجبي أكم مسلمي جنجنة رسوة قبل ننسل سوك ورد أبن ديك واجبي يأتي كما يندع القاضي يديك إتشيوة سيقام كما القاضي فلو ترى عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وتقضت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه ونسب إمام عادل إن أمكن ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلق كافر. سيأتي أبن ذي ذم واجب أكم مسلمين في أيو دن دلرش وقبنيس سيأتي مريان دع القاضي يدي كتوا إذا أكذا أشو قبا مسلمين زي شرع دا شرع الله سيأتي مطرع عليه كفر سيكافر كي يهود قبايا bayan da an zabe shi a matsayin musulmi kuma zai tsaye da shari'ar Allah, ana shari'ar Allah sai kawai ya kafirci, sai ya ce na yarda, ko yace shi zai canza wa musulmi shari'ar su, ko ya zama dan bid'a sai ya ce to ya sau kamar wato automatically ya saita kansa, kuma zai sai da yayyarsa a lokacin tafati. Wajibi ne akan musulmi su tashi su fitar da shi su kafa wani a imam adali in amkanahum zalika, in za su iya. idan ba za su iya ba, to waɗanda za su iya wajibi ne su cire mutumin da yake kafin. Sai ya ce, to abinda musulmi ya ce wajibi akan su yi dangane da shugabanni su kenan. Ka duba maganar kaziyar na farko, ya ce falau tsara'a alaihi kufrun. Kaga ashe da musulmi ne, kamar ƙasa ce duk musulmi ne, muna da constitution na addini na shari'a na komai, sai muka zaɓi mutum akan shi zai zama mana shugaba. Kawai ɗaya Hausa ya ce shi ya yarda, ya koma kiristanci. Kaga wannan magana dole ta zo a nan. A'a, daman can ba musulmin ba ne, ko kuwa daman can ba musuluncin ake yi ba. Kun san tun daga faɗuwar khilafa ta Usmaniya wacce jiyanancin faɗa da kaka da ita, musulmi suka samu kansu cikin wani halin da a tarihi ba su taɓa samun kansu cikinsa ba. A tarihi ba a taɓa samun wata hadisa tun kafin musulunci irin abin da ya faru ba bayan faɗuwar daula ta Usmaniya 1928. Dan a wancan lokaci, lokacin daular Usmaniya, duk ana tafiya ne ƙarƙashin shugabanci imam kuma na musulunci. In ma akwai zalunci, akwai rashin adalci, duk wannan daman an daɗe ana yi. Tun daga tafiyar khilafatul Rashida, in ba daular Umar ibn Abdul Aziz ba, duk shugabannin da ake yi akwai irin wannan a cikin tafiyar su. Zalunci, rashin gaskiya, cin kuɗin mutane, an daɗe ana yin wannan a tarihi. To amma ba a taɓa samun musulmi gaba ɗaya suka tattara musulunci suka watsar. Sai daga faɗuwar daular Usmaniya a lokacin ne suka shiga haisa-baisa. Al-Qadi Iyad bai taɓa zanin wani yanayi irin wannan ba, amma ya san yanayin zaman musulmi a matsayinsa na musulmi. Duk ruɓewar shugaba zai ce ni musulmi ne, kuma Al-Qur'ani da hadisi shi ne shari'a, alƙalanmu duk su ne fuqaha waɗanda suka yi karatun shari'a. In aka ce ana buƙatar jihadi a guri kaza, zai tada raya a tafi. Abinda Al-Qadi Iyad ya sani a doron ƙasa ta musulmi a lokacin, sai ya ce da za su saɓi musulmi ya shugabance su daga baya, ce a yi ridda, wajibi ne su canza shi. Kamar masallaci ne, a ce an buɗe masallaci ga limami, malami yana sallah kuma sai ya yi ridda, bali wajibi ne mamu su canza shi. Duk da ya faɗa haka Al-Qadi Iyad, saboda malami ne sai ya sa ƙaidi, sai kuma ya sa wani a irin ma wancan yanayin, ba ma irin wani mu ba, wanda tun lokacin da kamar Ataturk ya zo gaba ɗaya ya yi ilga'in abin da yake musulunci. Sai ya ce in amkanahum zalika, in har suna da imkaniya suna iya. Domin wannan ita ce ka'ida ta musulunci, kaka ko menene musulunci ya ce kai sai idan akwai imkaniya. Allah ya ce tabbalaha mastata'tu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu. Al-istita'a ɗin nan kamar yadda Sa'idi yake faɗa a tafsiri, yake za ka shiga dukkan wani babi na shari'a. Dukkan wani babi na shari'a sai an sa istita'a a ciki. In babu istita'a shikenan, in kana gurin da sallah ma ba za a barka kai ba, ka faɗi da kanka. Shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa ka duba Najashi.